يا الله يا الله بهكا الله لكي لين ركا بروتكا سمت بيبا kuda ma ha tambaya ni kenan
waɗannan mutane sun zauna da ƴan boko haram nan kusa da shekara uku da wani abu dole sai an yi aiki kafin waɗannan yaran a dawo da su su koma su rayuwa kamar yadda kowa yake rayuwa shi
masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri grace abdike muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Iyayen ƴan matan sakandaren 82 da kungiyar Boko Haram ta bada musaya daga cikin 195 da take rike da su bayan kwanaki 1119 da sace su sun gana da ƴaƴan nasu a binnin tarayya Abuja bayan sama da mako guda da dawowar su wakilinmu Madina Dauda tana cikin ƴan jarida da suka rufa wa iyayen baya a wannan yanayi mai susarai
Yadda ƴan matan Chibok 82 suka yi ta kukan murna kenan a lokacin da suka hadu da iyayensu a karo na farko bayan da ƴan jama'atu Ahlus Sunnah da'awatu wal Jihad waɗanda aka fi sani da Boko Haram suka sace su shekaru uku da kwanaki 36 kenan cif-cif bayan wannan kukan murna sai kuma wuri ya kaure da rawa da waƙe-waƙe suna ta murna da rungume ƴaƴan nasu ga bayanin da ɗaya cikin uwayen ta yi mani a lokacin da take murna
hayya murna 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 na goya hawa fa kina hawa auta fa
Madam Nkata Nkeki kenan shugaban ɗan asalin Chibok wanda ya jagoranci iyayen daga garin Chibok Yakubu Nkeki ya bayyana farin cikin sa tare da na al'umman Chibok din duka a wannan hira da muka yi da shi
gaskiya ina ji murna amma ko da haka a zamana na so gaba ina gani kamar ɗana na asali bai fita ba din duka ƴaƴan nan nawa ne to dukkan su in ba su fita ba har yanzu murna na ya zama kamar a karkashin inuwa da haske ina so wata rana in ji cewa ƴaƴan duka sun fita kuma har yanzu ina godiya ma duk jami'an tsaron da suna ɗaukar lokacin su sai da ransu su shiga daji saboda nemi ƴaƴan nan ba ma ƴaƴan mu kadai ba duk al'umman Najeriya wanda suna hannun mutane nan ana kan kokari cirewa ina jin daɗin haka kuma muna da tabbaci da gaskiya ban gaskiya cewa wannan gwamnati a yadda ta fara ciciro wayannan ƴaƴa waɗanda ba su fita ɗin ba ma muna da bege za su fita
a halin yanzu dai ƙungiyar rajin ƙwato ƴan matan Chibok wanda aka fi sani da Bring Back Our Girls sun ce suna fata gwamnati za ta ci gaba da ƙoƙarin ƙwato sauran ƴan matan 113 da halin yanzu suke hannun waɗanda suka sace su waɗannan ƴan mata dai za su ci gaba da kasancewa a hannun gwamnati saboda ana ta duba lafiyarsu har sai an gamsu sannan a miƙa su ga iyayen nasu
sai dai jin cewa wai waɗansu ƴan matan sun gwammace su ci gaba da zama da ƴan ƙungiyar Boko Haram bai kwanta wa iyayen a rai ba bisa ga cewarsu wannan ba ta zama hujjar barin su a hannun ƙungiyar ba
in mu saurare su ai mun zama mahaukaci muna da hankalin mu yanzu Boko Haram din da suka zaba a kai cewa za su zama Boko Haram mun yarda ne in sun ce a mun yarda mu zo ne da su ba za mu yarda mu bar su sai dai mu kawo su ko a karfi gwamnati ta karɓe su da karfi ta kawo su in an zo an zona da su an yi musu magani na warkar da su sauran lokacin da ya kamata a lokacin suka ce a sufa za su koma wurin Boko Haram nasu yanzu ba za a ce an kama su kuma ba amma su yi joni Boko Haram a hankali
akwai masu tunanin cewa watakila wasansu sun kai shekara 18 a dokar Najeriya kuma mutum yana iya zaɓar abin da yake so
ko sun kai 18 dokar Najeriya bata bari mutum ya zauna tare da ƴan ta'ada ba ko kai shekara 40 ne ko ni din nan in naje ina zauna da ƴan ta'ada ya kamata Najeriya in sun samu hanya su je su kama ni a dole a zo a duba ko kwalwa na lafiya nake
mai sharhi kan lamarin yau da kullum da ke bin lamarin matan tun sace su a 2014 Nasiru Gambo Malumfashi ya duba batun sabon matan da ƴan ta'ada
waɗannan matan na ƙarshe wanda aka samu aka dawo da su aka san ba cikin wahala suke ba idan ka hidda waɗannan matan kace ka raba su da Boko Haram to ai ba Boko Haram mafi yawancin waɗannan yara ɗin kalle su sun fito ne daga guri marasa gali
kana nufin kamar suna yi wa yaran gata ke
eh kware da gaske ai da kaga misali so kalle waɗannan waɗannan guda 182 da aka saki ai da kaga ka san ba cikin wahala suke ba ke inda wahala suke da an kalle su an san wahala suke kaka manta waɗannan mutane sun zauna da ɗan Boko Haram nan kusa da shekara 3 da wani abu dole sai an yi aiki kafin waɗannan yaran a dawo da su su koma su rayuwa kamar yadda kowa yake rayuwa shi
ya to butun waɗanda ake cewa kuma ma sun aure ko ƴan boko haram sun tilasta su sun aure su
ƴan mata ne yara kuma waɗancan mutanen ba a san ma irin waɗannan mutane ne ba a wannan duk waɗanda ka ga wannan guda 80 da su biyu da suka dawo ai ba wanda ta zo da ko da guda daya ba kamar wancan guda 21 su ne ɗaya daga cikin sabo da daya amma ba mu sani ba yanzu tunda an kai su asibiti inda za a bincike lafiyar su nan ne zamu iya tabbatar da cewa ko suna da ciki ko kuma suna da wata cututtuka ko wani abu amma a yanzu ba mu iya ganewa ba
to ko menene ra'ayin al'ummar Najeriya game da ci gaba da rike ƴan matan a Abuja da gwamnatin tarayya ke yi
ra'ayina ba a mai shi gaban yayin su yafi yanda mu ƴan Najeriya za mu sami kwanciyar hankali ko batun mazajen aure na gaban yayin shi ne aure wanda za a aure da su a gaban yayin su ko da auren kristoci ne shi ne aure to shi yasa shi ne ba ni a kawo su gaban yayin su ma yayin su ba su riƙe su ba gwamnati ya riƙe su a tarbiyyar da su a halayen ƴan Najeriya a bar su a cikin wahala din bai da amfani
to game da wannan maganan da suke yi ba laifin su bane hali ne suka dauka irin na Boko Haram din so ai hakuri da su dai a aje su gwamnati ta kula da su ta nuna musu cewa rayuwar da da suke ba rayuwa ne mai kyau ba ta koya musu irin ladabi da rayuwa irin namu na mutane na kyakkyawan mutane amma idan su cikin mu din kar a bar su ma su koma ga iyayensu saboda akwai hanyar da mai yiwa za a iya sake daukan su ko kuma tunda har wannan halin suka sa rai wata za ta iya komawa
alhamdulillah babban magana da dai cewa kamata ƴan matan su da aka same su san samu a kawo su gaban iyayensu a auren tarar su saboda auren iyaye shi ne aure da mafi inganci kun kuma suna cikin wani yanayi ne ba sa cikin hankalinsu a dan ba su kulawa da dan sauraro yadda za su samu a dan dawo da hankalinsu sa'annan a ji bayaninsu in aka ji bayaninsu sa'annan a san cewa eh ga matsayin da ya kamata a aje su ga yanayin da su sai na babban abu dai addu'a shi ne babban abu a gaba
masu kula da lamura na ganin ya kamata gwamnatin tarayyar Najeriya ta faɗaɗa wannan yunkuri da nufin ganin an dawo da dukkan waɗanda ƙungiyar ke ci gaba da rike su kamar yadda Abdullahi da Mari na ƙungiyar fahimtar juna ta musulmi da Krista ke cewa
abinda ke faruwa yanzu shine muna fatan gwamnatin tarayya da ƙungiyoyi masu sa kai wato irin non governmental organizations da suke cikin wannan harkan su yi kokari su ga cewa sun taimaka wajen samo sauran ƴan mata da suke hannu koko jama'a da suke hannu a Boko Haram idan muka duba akwai kauyuka da yawa ko kuma wurare da yawa da suka shiga suka saki ƴan mata akwai makarantu kamar makarantar Bunyadi shi ma an ji an saki yara a gurin wannan dukkan su a bisawo a tabbatar da cewa an samo su an maida su wajen al'umma
bayanai na nuna cewa akwai ɗaruruwan wasu da ke hannun mayakan na Boko Haram wanda kuma ba a san hannun suke ciki ba yanzu batun da kwadan majalisar wakilai mista da muka marke ma cewa su ma da a duba batun jama'an su da aka sace
wuce wannan labari da farin ciki kore da gaskiya musamman mu mutane a mishita da madagali yanda shi shugaban kasa ya yi kokari har a sako ƴaƴanmu 82 gaskiya muna godewa shugaban kasa bisa ga kokarin da yake yi kuka mu shi ne mu a madagali musamman kauyuka na madagali a ɗiba mana mata ya fi jari biyu mata nan kuma yawanci su a gidaje su aka ɗiba su da suke rai kaya ne da suke kuma shugaban kasa na shugaban kasa mu ne duka muna kira da babban murya ma shugaban kasa duk randa za a tattauna akan take wanda kan Boko Haram suka kama su muna roƙe su muna roƙe shugaban kasa ya sa mata mu da aka duba su da kama daga nan wanda su wannan yake hannu yan Boko Haram mu suwa mu samu a take mana su mu hada su da iyali su kamar yanda yan uwan mu a Chibok suka samu
abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin Yanzu dai muna godiya ga wakilanmu Madina Dauda da Nasiru Adamu Ilkaya da kuma Ibrahim Abdul Aziz da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin. Yanzu a madadin su da kuma Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya.